Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe muna na shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci.
Dukkanin su muna da alaka da su, yadda in mutum ya tashi sai ga wani yana so ya kai kayan shekara da shekaru bai ma san ya zai iya kai ba. To kaman mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata NEBSA ko akwai wani Nexim Bank ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa.
Daraktan wata cibiya kenan da ke kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa tare da nuna musu hanyoyin da za su bi domin fitar da kayayyakinsu zuwa kasashen ƙetare. Yau kan wannan batu shirin da rashin tayi zai mai da hankali a kai. Sannan za ku ji irin kalubalen da masu gidajen talabijin da ke zaman kansu ke fuskanta wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran, wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakan diplomasiyan ya kasa yiwuwa, shugaba Donald Trump a tabakinsa zai yanke shawarar da ta zama dole wajen cimma muradunmu. Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na ABC News cewa yanke shawarar da gwamnatin Trump ta yi kwanan nan na tura ƙarin sojojin Amurka da makaman yakin sama zuwa Saudiya zai inganta ɗamarar sojojin ya kuma daɗa takura Iran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa kasancewar dakarun ƙasashen waje a yankin tekun Fasha zai jefa yankin cikin rashin tsaro. Sojojin gwamnatin Somalia akalla 20 suka mutu, guda 18 kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin Mogadishu. Abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Majoyin sun ce maharan sun tada bamabamai da ke makare cikin wata mota a sansanin sojin El Salin, sannan suka danna ciki a harin na asubahin jiya Lahadi. Maharin sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci, a cewar wani jami'in yankin da ya yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka. Mai magana da yawun dakarun Somaliya na musamman ya ce maharin da suka kai hari a sansanin suna da yawa sosai. Maulid Ahmad Hassan ya ce faɗan ya ɗauki kusan tsawon minti 40. Yana mai jaddada cewa sojojin sun kare sansanin, ya ce an tura ƙarin sojoji zuwa sansanin. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana akan batun matsalar almundahana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, to amma bai zarce da cewa sun tattauna kan batun binciken ɗan takarar jam'iyyar Democrat mafi fice wato Joe Biden ba. Jaridar Wall Street Journal ta ce har sau 8 shugaba Trump ya buƙaci Zelensky da ya binciki Biden da ɗansa Hunter, da kuma ko wani kamfanin iskar gas na Ukraine ya yi ƙoƙarin samun alfarma ne da ya ɗauki Hunter aiki a lokacin Joe Biden yana mataimakin shugaban Amurka. Rahotanni sun ce Trump yana ƙoƙarin ya ga Zelensky ya haɗa kai da lauyan shi Trump ɗin Rudolph Giuliani wajen abinciki Biden da ɗansa. Trump ya kira Zelensky ne tun a watan Yuli, watanni biyu bayan da ya hau kan karagar mulki a Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa Prime Minister India Narendra Modi da kuma Amurkawayen asalin India da ke zaune cikin Amurka. Trump ya bayyana tare da Modi a gaban mutane da akasarinsu Indiyawa ne waɗanda suka kai wajen 50,000. Da suka cika dandalin wasanni na Houston a wannan taron da aka yi wa lakabi da taron Hodi Modi. Muna matukar alfahari da ku a matsayin Amurkawa, abinda shugaba Trump ya faɗa wa al'ummar Amurka yan asalin Indiya kenan. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati na ta yi miki tsaye domin kwato muku haƙƙin ku kulli yaumin. Yayin da Modi yake gabatar da Trump ya ce tuni Trump ya saki mayar da tattalin arzikin Amurka mai ƙarfi. Modi ya ce a tsawon shekaru biyu da Trump ya yi yana mulki, dangantakar Indiya da Amurka ta ƙara ƙarfi sosai. A ranar Asabar da ta gabata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa cewa ƙasar Tanzania ta yi kememe da aka buƙaci ta yi bayani kan wasu cututtuka da ake ganin Ebola ne. A wata sanarwa, hukumar lafiya ta faɗa cewa tana sane da wasu rahotanni da ba na hukuma ba ne a kan yiwuwar ɓullar cutar Ebola da dama a wurare daban-daban da ke wannan ƙasa ta gabashin nahiyar Afirka. Sanarwa kuma ta ce wasu mutane da aka gano sun yi mu'amala da wanda ake kyautata zaton ya kamu da cutar a birnin Dar es Salaam. Wani rahoto da ba na hukuma ba ya ce an killace su a wurare daban-daban a ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshen makon nan ne muryar Amurka ta kammala wani babban taro na ƙasa da ƙasa wanda ya tattaro kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da take hulɗa da su a sassan Afirka da zimmar tattaunawa kan tsarin shirye-shirye da kuma horar da su a fannoni daban-daban. Dr. Abdulrazak Traore shine shugaban gidan talabijin din Hijira a Ghana wanda ya samu halartar wannan taro wanda aka yi shi a Abuja. A wannan hira da suka yi da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya a gefen taron, ya fara magana kan alfanun kafafen yaɗa labarai ga al'umma.
Ya amfanar da matasa da kuma nishadarwa. Kasan ilimi ita ce abinda ya kamata da'iman mu dinga lura. Turawa suke magana suka ce education is the most powerful in human progress. Domin rayuwa ba ta tafiya in ba da ilimi ba. Shi yasa wannan gidan talabijin insha Allah Allah ne ya taimake ni da ya nahasasa ta amani na wa objective a educating matasa.
Su zama su ilimi, samu ilimi.
Su samu ilimi.
Dokar irin waɗannan tashoshin suna da cin kuɗi aina. Musamman tashoshi waɗanda suke kan tauraron ɗan adam, akwai biyan kuɗin hawa kan tauraron wanda yawanci yana ga shekara-shekara ake yin wannan. Kana da wasu waɗanda suke taimaka maka ne wajen ɗaukar nauyin wannan tasha ko kai kaɗai kake?
Hakikanin gaskiya ba ni da wani mataimaka, Allah kawai shine wanda ke taimakan kowa. Amma innama magana ta gaskiya, ni kadai nake taimaka ma wannan tasha har ila yau. Mun shiga shekaru biyu kenan da muka hasasa wannan tasha Hijira TV. A kallance maka ban samu sponsorship ba. Ni ne komai, nike biyan tashan, kuma kaka yi mamaki cewa ina biyan kudi jamilan, yani kudi mai yawa kullu shahar kowace kowane wata insha Allah.
Wata na kullu shahar. Dokta Anya, idan wasu busu sun shigo sun taimaka maka ba, wata na za a nemi tashan nan a ga ta dan daka da.
Annabi ya ce innamal a'malu binniyat wa innama lakul imrahimana wa ayyuka da niyyanta take tabbatar. Ko abinda ke cikin ni dama da niyyar da muka dauka da wannan tasha, kaga cewa mun kai har inda muka kai na. Saboda Allah kuma da ya ga niyyar mu, muna da niyyar kyakkyawar niyya, sai Allah na taimaka mana. Budget ne nake yi a cikin aikin da nake yi akan no muke biyan wannan yani tasha.
Kan wani tauraron dan adam wannan tasha ta Hijira take ne?
Badar Sa'ad tana da very wide coverage boundary, kalla duk Africa baki daya, babu inda zaka ce Hijira TV ba ta nan. Muna Asia, muna Eastern Europe. To ka gani ina jin wannan ma abin ya burge ku VOA. Allah ya sa kuka neme mu saboda mu yi adin giwa, mu yi aiki tare. Shi sa shakka babu, it has a very wide coverage.
Na mana son iso kan wannan tambaya, shin wannan haɗin gwiwa da Hijira TV da gidan radio da talabijin na VOA me za ta ƙara wa wannan gidan talabijin bayan wannan taron da aka gudanar a Abuja?
Tasiri kwarai kuwa da gaske. Saboda me yasa? Kaga ita VOA hukuma ce gidan talabijin da take da zaman kanta kuma take da girma. Shi sa duk wanda ya samu mu'amala da VOA, of course it's a credit to your institution.
Dr. Abdulrazak Traore kenan shugaban gidan talabijin din Hijira na Ghana. Ta kafa mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Danka mato bayan rigima kuma danka mato bai. La ilaha illallah. Danka mato a rajin rigima ba ka da daima to da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato san ka ba shugaban manajan rigima ba abin da idame shi ka san kan kan ba kamar shau daban yan da'i kamar shau daban sha wahala kamar shau muna aikin kamar shau mun cinye kudin kamar shau mun cinye kudin kamar shau ka karba kudin jama'a ka sha shuru gabo ka ji bige cikin gida ka
kuma da yanzu kuma ga shirin da rashin tai
Assalamu assalamu alaikum yau a cikin shirin zamu duba yunkurin da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu ke yi wajen wayar da kan masu sana'antar da kayayyaki kan muhimmancin fitar da hajar su zuwa kasashen waje sunana Mahmud Ibrahim Kwari Masarare batun haɗin guya ko ƙawance tsakanin ƴan kasuwa da ke cinikayya a abubuwa daban-daban a matakai kuma daban-daban na da muhimmanci kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a kowace ƙasa. Tunde masana ke tambihi da fashin baki game da alfanu da irin wannan tsari ke da shi ga masu saye da sayarwa ko kuma sana'antarwa. Gwamnatoci a matakai daban-daban na kafa hukumomi da cibiyoyi na musamman da aka dora wa alhakin kyautata mu'amala tsakanin ƴan kasuwa da tsara ka'idoji da dokokin gudanar da kasuwanci. Ga misali a nan Najeriya akwai cibiyoyin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma a matakin tarayya da jihohi da hukumar kula da fitan kayayyaki zuwa ƙetare da hukumar lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu da sauransu. A wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji wani kokari da cibiyar kasuwanci masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ke yi ta wannan fuska.
Ita Chamber of Commerce tana mu'amala ne da kamfaninnika wanda suke da rajista. Idan baka da rajistar nan ba ka zo kawai kace ka zama member na Kano Chamber ba. Kokarin da muke ta yi shine mutananmu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu. An masa rijista
ɗin
hukumomin gwamnati, amma za ka ga mafi yawan mutane
wasu ma'ana gwamnati ta san da hada-hadarka.
Ta san da hada-hadarka, sannan doka tana tafi da kasuwancinka. Ba kawai kasuwanci na gado da kuma na tsaba ba, wanda za ka ga wannan ya kawo tarnaƙi wajen shigo su chamba. Amma alhamdulillahi kokarin da ita Chamber of Commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya, musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business, yana taimakawa wajen su mutane su samu sauƙin yin wannan registration da yake da wahala, saboda a ƙarfafa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin.
Malam Attahiru Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Baja a cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, Center for Partnership for Enterprise Development mai ofishi a nan Kanan, wata cibiya ce mai zaman kanta da kirajin kulla alaka tsakanin ƴan kasuwa, ta bullo da wani tsari da zai sauya yanayin kasuwanci a tsakanin ƴan kasuwa da ke hada-hada a ciki da wajen Najeriya. Dr. Muhammad Hadi Musa shine babban daraktan cibiyar.
Babban mahanganmu shine abin da muka kira networking, wato samar da alaƙoƙi, ƙulla dangantaka ta kasuwanci tsakanin masu sana'a. Masu sana'antar da wani abu, kafinta ne, makanike ne, mai man ƙuli-ƙuli, mai man shafawa, mai kitso, mai yin zobo, wanda zai mai da zoben ya zama Lipton, ganyen shayi, mai yin kunun aya, ko da ma mai yin mota ne, ko da ma mai yin jirgin sama ne, misali, yana sana'antar da wannan abun, da kuma waɗanda suke so su zama ɓangarori na wannan sana'a, wanda za su zo su rinƙa ba da gudunmawa ne na kuɗi a sa jari, wanda za su zo su ba da gudunmawa na ƙwaƙwalwa su zama abin da ake kira technical experts, laborori na wannan wuri. Su masu sana'a neman irin waɗannan mutanen, su mutanen neman irin wannan sana'o'in, ko kuma a 'yan kasuwa. masu saye da masu sayarwa. Shi wannan yana da wani abu ya rasa inda zai je ya sayar da shi. Shi kuma wannan yana da wani abu bai yana buƙatar wani wata haja bai san inda zai same ta ba. A duk wannan alakar babu wanda muke karban jarin sa mai masa abu. Ba za mu karbi mutum yazo yana neman inda zai sa jari mu ce ba mu kudin ba. Muna da inda zamu sa ba financial institution bane ba banki bane mu. Sai dai mu ce sai dai yazo yace yana so ya sa jarin sa a guri iri kaza. Sai mu sa tocilan. Sai mu dalla haske mu haska mai sai mu ce ga inda zaka je can. Ko kuma shi wanda yake neman irin waɗannan mutanen idan yazo ba za mu je mu ce bari mu je mu karbo ma kuɗi ba. Sai dai mu haska masa mu ce ga wasu wanda suke so su saka jarin su. Idan masu sana'a ne alakar da ake kullawa tsakanin mai saye da mai sayarwa ko da a cikin iya ƙwaryar Kano ne ko kuma a Kano ne da wata jiha a Najeriya ko kuma a cikin Najeriya da wani guri a wajen Najeriya.
To idan haka ne yaya kuce kuke kulla wannan alaka?
Abin da muke yi shine register muke yi mu tallata duk wani wanda yake so ya zama mamba na wannan cibiya ya zo ya faɗi irin abin da yake yi ya bude wa kansa membership kuma ga irin abin da yake yi shikenan za a taskance a aji. Ana nan wata rana wani zai zo shi kuma yana neman irin wannan abin sai mu ce masa ga dan uwanka nan sai mu kulla musu
shi ma kenan ya register da ku
shi ma yayi register da mu sai mu ce gashi nan mun kulla ku je ku yi harkar ku. Amma mu ba banki bane kuma ba garanto bane masu tsayawa mutane a ba salamu ne ko wani abu makamancin haka. Sai dai idan sun yi a tsakanin su za su iya ba mu record mu aji kuma ba ma samar musu da garanto shin mu ce wani mun tsaya ma wani ka je ku yi a'a
su za su kulla a sharuɗan su
da za su kulla sharuɗan su su za su yi yadda za su yarjejeniyar su za su yi harkar kuɗin su in har alaka ta samu ai ta yi kyau a tsakanin su. Idan ba ta yi kyau ba mu ba kotu bane.
To kuma idan haka ne kamar akwai ɗawainiya babu abin da ku kuke samu na lada alal aƙalla don ku tafi kar da ci gaba da yin wannan kulla alaka din ku kuma wani abu mai kama da haka?
Akwai dole ne sai akwai wannan ai duniya kasuwar buƙatar duk hulɗar da za a yi a tsakanin wato mambobi alaƙoƙi partnership din da za a samar abin da kadai muke samu riba shine idan an yi hulɗa za a ba mu 2% kashi biyu cikin ɗari na hulɗar da aka kulla. Saboda haka idan aka yi hulɗa ta naira 1,000 kaga za a ba mu naira 20 kenan ita ce 2% ladan mun zo mun kulla. A santa din muna taimakawa wurin wato samar da abubuwa na sana'a entrepreneurs masu tasowa. To wanda bai da shi yaga cewa karfinsa ya kai za mu saita shi inda zai je a yi masa register da ta dace da shi da irin hada-hada ko sana'ar da yake so ya yi. Idan ya yi wannan ya zo to da wannan zai zo ya zama member na wannan abu. Idan ba shi da register to zai zama na cewar kamar labor ne shi. Alal misali mutumin da yake ya iya misali kafinta bai da register company to ba za a iya kulla hulɗar company da company da shi ba sai dai zama na hulɗar shi kan kansa da wani company da zai je ya yi wannan
ya musu aiki
yawa misali kamar haka. Saboda haka dole ne sai mutum yana da shirye-shirye da tsare-tsare na takardu da register da gwamnati da sauransu ya bi duka due process. Idan harka za ta shiga hulɗa ta kuɗi dama dole sai kamfaninsa yana da account wanda wani banki ya masa.
Ita wannan alaka da kuke kullawa tsakanin masu bukata ta bangarobi ko siya ko sayarwa ko kuma haduwa a wato wani kasuwanci tare kuna ta takaita ne misali a tsakanin mutumin da yake hada-hadarsa a Kano da kuma wanda zai a Port Harcourt ko Lagos ko Kaduna da ire-iren haka, misali harka ce cikin gida ko kuma a harma hudda ta kasashen ƙetare, misali kasuwanci na waje.
Gaskiya ba iyakacin Najeriya ta takaita ba, harka ce wacce take har zuwa kasashen waje. Dan babban abin da muke ta kokarin yi shine mu karfafi gwiwar mutanen da muke da membership da su wurin abin da ake cewa exportation, fitar da ababen
kayayyakin sayarwa zuwa kasashen
waje. Muna da alaka da NAPSA wanda export processing zones ne, muna da alaka da Nexim Bank wanda su suke ba da lamuni in mutum zai siyo kaya ko zai siyar da sauransu, muna da alaka da Central Bank ita kanta, dukkanin su muna da alaka da su. Yadda in mutum ya tashi sai ga wani yana so ya kai kayan shekaru bai ma san ya zai iya kai ba, to kaman mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata NAPSA ko akwai wani Nexim Bank, ga kuma yadda za su je su tuntuba, ga yadda za su ci gaba da kuma harkokinsu.
Wai akwai wani lokaci, wani mizani da kuka yi cewa zuwa wani lokaci kuna so ku cimma wani mizani, misali daga lokacin da kuka fara wannan aikace-aikace?
Eh, kwarai kuwa babban mizanin da muke so mu samar shine wayar da kan al'ummarmu su gane hanyoyi masu sauki da za su rinka daukan kaya suna fitar da su kasar waje, su kuma gane a irin maranan da ake ciki export, daukan kaya ka sana'antar da su a nan, ka dauke su zuwa wani guri a kasar waje, ko da Niger ne ko Burkina Faso ko Kamaru, ballantana a ce za ka kai can Turai ko wani abu makamancin haka, to shine babban gudunmuwa da za ka ba wa Najeriya, kuma shine abin da zai kawo wa Najeriya arziki. Wannan shine babban kudurinmu da muka sa a gaba.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan.
Gani mun kudi ba tsala, kai miya ba ka kake so to ka kake da hanya mai kyau. Ni ya kake so ta hanya mai kyau. Sawani yayi gumiya samu.
Masu rarrabe da haka muka zo karshen shirin da rashin tayi na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen nasarar wannan shiri a sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara shirkin ne da jaridar The Punch, jaridar da ya taruwaito cewa yanzu haka kasar Gabon da ke nahiyar Afirka ita ce kasa ta farko a nahiyar da za ta fara cin gajiyar gudunmuwa na dalar Amurka miliyan 150 domin alkinta muhalli da kuma kare gardan dazuzzukanta. Sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar dai ya nuna cewa kasar Norway ita ce za ta bai wa kasar ta Gabon waɗannan makudan kuɗaɗe domin kare gandun dajinta da ke kashi 90 cikin 100 na ilahirin kasar ta Gabon. Batun kare gandun daji da kuma kawo ƙarshen ɗumamar yanayi dai na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da za a tattauna a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin ɗin nan. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar Cuito, cewa yanzu haka jiragen saman sojojin tarayyar Najeriya sun yi lugudan wuta a kan wasu gungun 'yan ta'adda a yankuna daban-daban da ke jihar Borno a cigaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar da daban-daban da ake yi a yankin. Wata sanarwa da Air Commando Ibukunle da Ramola, kakakin rundunar sojin saman Najeriya, ya fitar ya ce daga 13 ga watan Satumba zuwa 20 ga wannan wata, rundunar sojin saman ta Najeriya ta kai hare-hare a cibiyoyi daban-daban da aka tabbatar cewa maɓoyan 'yan ta'adda ne a sassa daban-daban na yankin jihar ta Borno. Hare-haren dai kamar yadda ya yi bayani ya yi sanadiyar kashe manyan 'yan ƙungiyar da dama. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta ruwaito babban dan takarar hamayya na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya zaka ke zama a daddadiyar daular Larabawa ta Dubai, na cewa ya yanke shawarar ɗaukar ƙara dangane da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta zartar, wanda kuma ta baiwa jam'iyyar APC da dan takaranta Alhaji Muhammadu Buhari nasara a zaɓen da ya gabata. A sanarwar da Atiku Abubakar ya rattaba hannu da kansa, ya ce ne sannan a hankali za a samu nasara kuma yana godewa ƴan Najeriya dangane da goyon bayan da suke bashi a wannan gwagwarmaya na kare mulkin demokradiya Alhaji Atiku Abubakar dai ya gargadi shugabanni da ƴan siyasar Najeriya cewa su tuna fa akwai ranar hisabi su kasance masu gudanar da ayyukan su bisa gaskiya da adalci sai kuma jaridar leadership jaridar da ke cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar birnin tarayyar Najeriya Abuja domin isa birnin New York ta kasar Amurka domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya karo na 74 wanda za a buɗe a ranar Talatin nan daga cikin yan tawagar shugaban Muhammadu Buhari dai akwai gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Abubakar Atiku Bagudu na jihar Kebbi da kuma Adeboye Gaye Tola na jihar Oshun sai ministan harkokin Najeriya Godfrey Onyama da ministan muhalli Dr. Muhammad Mahmud har ila yau akwai ministan jin kai da ba da agajin gaggawa Hajji Asadi ya faru ƙarshen sharhin jaridan kenan Babangida Jibrin Murai Amurka daga Najeriya
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura
Assalamu alaikum VOA daga nan jihar Benue mai magana dan tsohon mallam Bako na mallam Anas ne kuma tsanawa makurdin jihar Benue mun saurara da safan nan sai da wani dan jarida a kasar Ghana ke cewa ingancin zabe Ghana ta ga Najeriya wannan ina maganar sa ne kawai amma bai kamata ya ce Ghana ta ga Najeriya ingancin zabe ba
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi Bunza Bunza local government jihar Kebbi Najeriya muna kira ga Jar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya gaskiya ya kamata a kalli halin da talakan Najeriya yake a matsalan zai goda ya kai ya kawo saboda kasuwanci ya rubuce babu kasuwanci gaskiya arewacin Najeriya mutane kowa na nan sai inda mutumin da ke cikin naira 1000 ya koma naira 500 ko naira 1000 mutumin da ke cikin 1000 ya koma 1000 abin da dai abubuwan da ba a cewa komai
assalamu alaikum biyo ya Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Kine ta Yola an goma tsikare ni ina ba da ra'ayi na kamar haka yanda General Muhammadu Buhari yayi shugaban kasar Najeriya mun kam yayi mana daidai da ya rufe border ta ko ina abin da yayi haka shine ya dauki mataki mai karfi wanda dai Allah ya ba mu filin da za mu yi noma da kiwo mu dogara da kanmu
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi yan ra'ayina zan gode ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ciyar da dalibai ɗan makarantar primary school abinci lallai yau a jihar Bauchi naga an shirya domin komawa makaranta gobe primary school kuma naga an shirya da a ci gaba da ba da ƴan makaranta
yawa assalamu alaikum VOA Hausa mai magana Muhammad Rifa Mustafa Mashi wata ke zama a karamar hukumar su na jihar Yobe Najeriya dan Allah ina kira jama'ar mu na Najeriya dan Allah mu taimakawa Muhammadu Buhari da addu'a a kan rufe bodan nan magance da ake yi duka bai dace ga mutum ya hita addu'a mu muna da kyakkyawan zato insha Allah Buhari akan gyara yake wannan abun
yanzu kuma sai labarai a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya to amma yayi gargadin cewa muddin matakin diplomasiyan ya kasa yiwuwa shugaba Donald Trump a tabakinsa ya yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Sojojin gwamnatin Somalia akalla 20 suka mutu guda 18 kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin Mogadishu abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan.
Kuma sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma dan anjima da misalin karfe 4 na yamma gogon Najeriya Niger kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata hadda ma kallon hoto cikin wato ci hadda ma kallon wato labarai cikin hotuna da ma video a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abo da ya hada mana shirin sai injiniyan mu Peter Mahmud Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.